أصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو شابيو غوتن ربيع الأول شكرا تدبو ديا دري هدو دا أربعين ديا هجرية واندي دا چه دبوما غوتن شا ديا شكرا تدبو بيو دبوما شاتر عجسا من توراوا زامو دورا كان اند مكتريا أكراتمنا صحيح البخاري. يو زام تشي باب قول الله تعالى وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وقلت أنا من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. وأنا بابي أنا مغنى أكن daga cikin mutane akwai waɗanda suke riƙar kishiyoyi ba Allah ba, ma'ana suna yi wa Allah kishiya. Akwai waɗanda suke riƙan gumaka a matsayin kishiyoyin Allah. Andadan min al-asnam kenan, andadan kaman afdadan, kaman yadda malamai suka fassara niddu a larabci ana nufin al-misl. Wasu suna ɗaukan wasu halittu suna maida su kamar Allah, kamar Allah, suna kuma son su kamar yanda suke son Allah ko sama da yanda suke son Allah. Yace wahidu ha niddu andadan afdadan, duk ma'ana ɗaya ne. Wahidu ha baya ɗayansu shine nid, suna son su, suna nuna musu ƙauna kamar yanda suke nuna wa Allah ƙauna. Yanzu anan abin da nake so a fahimta, kaga ba wai ba sa son Allah ba ne. Su waɗannan mutane da Allah yake bayani ba wai ba sa son Allah ba ne, suna son Allah amma sun yi wa Allah kishiya, suna son wani ma kamar yanda suke son Allah. Shi kuma Allah ba a haɗa ƙaunarsa da sonsa da ta wani. Ba a zo a ce Allah ya cancanta a bauta masa, wani ma ya cancanta a bauta masa. Ba a yi. Ka hubbillah, ko kaman son Allah ko kuma kaman son su ga Allah. To wannan laifi ne. Sai ya kawo hadisin Abdullahi ibn Mas'ud. Yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wata kalma. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama kalimatan wa qultu ukhra. Annabi ya faɗi wata kalma, ni kuma na faɗi wata. Annabi yana faɗa alaihi salatu wassalam, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan, duk wanda ya mutu yana kiran wani kishiya ba Allah ba, ma'ana yayi wa Allah kishiya, to wannan mutumin dan wuta ne, da khalan na tabbas ya shiga wuta. An kawo ma da fi'ili madhi, ana nuna ma ya ma gama shiga wutar kawai. Allah kiyaye. Wannan shine dalilin da yasa masu bautar gunki suka zama yan wuta. To kar ku manta yan uwana, su masu bautar gunki suna kiran Allah, suna kiran gunki, sai suka zama mushrikai. Wannan kiran Allahn da suke yi fa bai ba su daman suka zama musulmi cikakku ba. sai suke rabawa idan suka shiga cikin wato kunci da halin wayo Allah na shiga uku to sai su tuna Allah yanzu kaman sun hau abin hawa suna tafiya akan ruwa cikin kogi cikin teku suka ga jirgi yana kadawa a lokacin to ba sa kiran gunki sai su kira Allah amma in sun dawo fili suna rayuwar su normal to a lokacin suke yin shirka suke hada Allah da wani shine Muhammad bin Abdul Wahhab yake fada cewa abun mamaki shirkar mutanen wannan zamani shirkar mutanen wannan zamani ta fi tsanani sama da shirkar mutanen da suka gabata mushirkan da suka gabata su in sun shiga kunci Allah suke tunawa ba idza rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlisina lahu ad-din in sun hau abun hawa na jirgin ruwa suka tabbatar ba wani wanda zai tsere da su a wannan ruwa in ba Allah ba to sai su rinka kiran Allah suna masu ikhlasi ma wajen kiran Allah ta ce kiran shi kadai suke kira amma falan ma najahum ila al-barri idhum yushrikun idan Allah ya kubutar da su suka dawo fili ba ruwa ba to sai kada sun dawo suna shirka su kuma na wannan zamanin a lokacin wadata da yalwa ba kunci ba su kira wani Allah sannan a lokacin da suke cikin kunci kuma duk su kira wani Allah wannan asara ce ba karamar asara ba to kakan iya zuwa ka kira wani bayan ka kira wato Allah ba gunkin ka kira ba sai ka kira wani kamar yanzu misalin ka kira mutum yanzu akwai wanda zai zo in zai fadi sai kira sunan wani mutum ba Allah ba baka da bambanci da wanda ya kira gunki ayi da wanda zai zo neman sa'a wai zai yi wani abu yana neman wai sa'a yana neman rabauta yana neman dacewa mai kun ya daga hannunsa ya roka a wajen Allah sai ya roka a wajen wani Allah baka da bambanci da wanda ya bauta wa dutse da wanda ya bauta wa itace da wanda yake zuwa yake roƙon rana dukkansu su ma sun san akwai Allah dan an tambaye su waye ya halicci sammai da ƙasai cewa suke yi Allah ne amma duk da haka suna hada Allah da wani to shirka daman shine ka hada Allah da wani koda kana bin Allah din koda kana kiran Allah amma sai ka hada Allah da wani wajen kiran kana neman taimakon wani ba Allah ba to ka fada layin shirka Allah ka kiyaye to shine aka hana abubuwa kamar haka sihiri neman taimakon wani Allah ne aje kai tsafi wani ya maka surkulle ya hada maka wancan da wannan dan samu wata biyan bukata ya raba ka da Allah ya hada ka da wannan surkulle aka hana rataye-rataye da makale-makale da binne-binne dan neman sa'a ko neman cutar da wani ko neman wani amfani shi ma aka hana mu yanzu misali zaka ga mutum musulmi ne yana sallah yana kamsu salawat ga baki daya amma baya iya roƙon Allah shi kadai sai ya roƙa da wani idan ya sai mota galleliyar mota sai je sa a samu ai masa laya sai malamin ya ce masa ai wannan in dai kana tare da ita to ba kai ba abu kaza bai same ka ba matukar kana tare da ita motar ka ba za ta yi hadari ba matukar kana tare da ita ba za a sace maka motar ka ba matukar kana tare da ita ba za ka zama to sai ka ce kai yanzu sai ka tambaya to kenan wanda ba shi da wannan layar a motarsa kenan za a iya sace ta kenan za ta iya yin hadari tunda ba wannan layar to anan ne zai nuna maka cewa ashe kenan a wajensu wanda ya rike Allah kawai wanda ya rike Allah kawai bai hada da wannan layar ba bai hada da wannan surkullan ba to shi lalle zai iya gamuwa da musiba bala'i zai iya samunsa amma wanda ya dauki wannan laya ya hada to kaga yana musulmi ne amma ya hada da wannan laya to shine zai samu kubuta, to wannan shine ake ce da shi shirka. Shi sa manzo Allah ya ce man allaka tamimatan faqad ashraka, duk wanda ya daura laya to yayi shirka. To yanzu ka duba musulmin da suke mu'amala da laya bila adadi, ka rufe ido kai tunani ka gani mutum zai wayi gari yana sallah ya shekara 40 yana sallah ya mutu ya je ya tarar babu wannan sallah wallahi. Inda haka annabi ya faɗa man allaka tamimatan faqad ashraka, a wata riwayar man allaka shay'an wukila ilayhi, duk wanda ya rataye wani abu to za a rataya imaninsa akan wannan abu. Duk lokacin da kake wayan gari kana tunanin abu kaza shike baka kaza, to ina Allah, ka manta Allah kenan, to ka zama mushriki. Wadancan da annabi ya yake su, Qur'ani yayi bayani annabi ya yake su, ai ya yake su ne saboda aikata irin waɗannan abubuwa sun rataye da wasu abubuwa ba Allah ba. Akwai Allah kuma akwai manata, akwai Allah akwai lata, akwai Allah akwai uzza, suna kiran Allah suna kiran wani Allah. To kai ma yanzu kana da Allah kana da laya, kana da Allah kana da kambu, kana da Allah kana da guru, kana da Allah kana da bunne-bunne, a ce aje a binne kaza ai kaza, a binne kaza ai kaza, kashi nan abubuwa da isti'ana bil jin. Akwai wanda da aljani yake aiki, aljanu akwai shaidanu a cikinsu waɗanda za su sa kai shirka da Allah. Sai kaga yana ta yin abubuwa na daban, sai a ce ai wannan yana da, ai yana da ismul azamu ne, ai ba wani ismul azamu, tantirin mushriki ne kudur. Idan ka kafirce mu Allah malam, wallahi za ka iya zama mana kai magana da aljani, ka ce kaza yayi maka kaza ya kawo maka kaza ya maka kaza ya kawo maka. Jiya din nan mun yi sallar la'asar, wani yazo ya same ni anan dinnan, dan uwa ne, yace malam ina cikin tashin hankali. Nace me ya faru? Yace wallahi an jefa ni ne, nayi wani abin da yana damuna. Yarinya ce wai yake nema, kuma bata bashi haɗin kai ba, take masa kwana-kwana. To shine sai wai wani abokinsa yace ni abin da ya ban mamaki malam, yace wannan abokin nawa bai taɓa sanin ina neman yarinyan nan ba, kawai sai ya kira ni yake cewa wani kana neman wata yarinya wance mai kama kaza da kaza a unguwa kaza tana kaza, kuma yanzu ta jefa ka cikin damuwa saboda kaza saboda kaza. A lokacin yaron yace wallahi tallahi malam, har wani ciwo ne ya nemi ya kama ni, ko bacci ba na iya yi. Nace yanzu kai yanzu kana yaron ka matashinka, kawai dan ka je neman yarinya budurwa bata baka haɗin kai ba, har ka gigita wai baka iya bacci, ita ko wannan yarinya wace ce ita wannan yarinyar? Sai ka ce ɗan gidan Annabi Muhammadu kake nema? Yace yana cikin damuwa, yana jin ma ciwon zuciya zai kama shi, ya rasa inda zai sa kansa, shi wallahi ya za a yi shi kaza 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 sauransu. Yace yana cikin wannan yanayin, sai ga wani abokinsa yace za a yi maka aiki, kuma wallahi sai ka aure ta. Sai yace ya rabu da shi. Bayan sati ɗaya biyu sai yace wani, har yanzu fa bata daina maka abin da take ma bai, za a yi maka aiki. Shi kuma yana tafafata yana cewa da yar aƙidarsa ɗan uwa ne. Yace malam daga ƙarshe dai kawai nace aje a yi maka aikin nan. To tunda yace a yi masa aikin kuma sai musibar ta ƙaru. Yace to yanzu shi ina imaninsa, kuma aikin nan fa bunne-bunne ne, surkulle ne, aljanu ne, wane ne wane. Mahallin shahid shi ne abinda za ka tambaya, yaya aka yi wannan ya san wannan labari? Isti'ana ne bil jin. Wallahi malam, idan mutum yana alaƙa da aljani sai ya zo ya baka labari akan wasu affairs ɗinka, wasu abubuwan da suka shafe ka bai taɓa sani ba, amma Allah shaidan zai zo ya gaya mai. Amma ku sani malaman tauhidi suna faɗa ba yanda za a yi aljani ya zo ya maka aiki sai ka kafircewa Allah. sai ya sa ka kai shirka da Allah. Idan kai shirka da Allah, ya tabbatar ya raba ka da imaninka, to sai zo yana maka hidima. To shine zaka ji an ce ai an je gidan boka, ai ya bada maganin kaza, ai an nemi kaza, ai an ce kaza, ai an nemi kaza, an ce kaza. Nace to ɗayan biyu, ina tabbatar maka wannan yarinyar ko ka aure ta ko insha Allah sai Allah ya jarrabe ka, tunda shirka kai ka aure ta, tsafi kai ka aure ta, sai Allah ya dora maka wata musiba da zaka rasa inda zaka yi, ko a jarrabe ka da mugun talauci ko wani ciwo, ko a jarrabe ka da rashin kwanciyar hankali. Ba dai aure bane, ka auro ta amma baka da kwanciyar hankali. Mata nawa aka aura aka ajiye su a gidan, da wanda bai da aure ma yafi kwanciyar hankali. To Allah zai iya maka aje ta nemi, ka nemi taimakon aljanu, sun yi maka, ka aure ta, an gani an daura aure, ta je ta ta gasa ka, ko in ba sa'a ba ma ta zama ita ce sababin halakar ka, ya kifa kai yayi shiru. Nace kurin ka je ka tuba, ka je ka ce musu wannan abin da za su yi, ka ce ka cire ka fasa ma gaba daya, ita kuma ka je ka yi istikhara, kai addu'a, inda alheri Allah ya tabbatar ma, in ba alheri Allah wance kalar da ita, duk yanda kake son ta Allah ya raba ka da ita. To anan muhallin shahadi ɗan uwana, ina kullum nakan faɗi, mutum fa ya ɗauki rayuwa da sauƙi fa, mutum ya ɗauki rayuwa, don me mutum zai zo ya ƙwalla faransa akan wani abu na duniya, wai kawai da ka je neman aure, wai har ciwo wai zai kama ka, wai ba ka iya bacci, yarinya ƙarama da bata kai ta kawo ba, ga mata bila adadin, ka je ka gigi ta kanta kanka. Ai duk cikakken mutum mai kima, duk wanda ka buɗe baki ka ce kana son ta, tace ba ta son ka, ka rabu da ita har abada. Me za ka yi da mutumin da ya ce ba ya son ka? Kurin ai mu'amala musulman musulman, kai musulmi ne shikenan. Amma mutukar mace za ta buɗe baki ta ce ba ta son ka, kai kuma maye makalalle, ka je ka makale mata, ai ka zama banza wallahi, wulakanta kai ne da tozartar da kai wallahi. A zo a ta janka a ƙasa har ka je gidan boka, a raba ka da imaninka. Ita ƴar zinari ce, to ko zinari ne ce ba san ka, ba ka rabu da shi ba? Akwai wani abin da za ka bari a rayuwa ya gigita ka? Ba kya so? Shi kenan, Allah ba wa kowa nasa. Har abada ka goge wayanta, ka rabu da ita, kar ka sake mata magana. Hanyar gidansu ma in ka dama ka daina bi. Shi ne namiji tsayayye, sai Allah ya canja maka. Annabi ya ce man taraka shay'an lillah awwadahu Allah mimma huwa khairun minhu. Duk wanda ya bar abu don Allah, Allah zai canja masa da abin da ya fi alkhairi. Kuma ka riƙe wannan abin a rayuwa, ko me ya shi, kai ko mutum ne ya nuna ba ya yi da kai, to shi kenan ba na yi da kai, ba ka yi da ni, shi kenan kawai. Iyakacina da kai musulmi ne, kai musulmi, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Tunda ba ka da ra'ayina, ba ka sona, ba ka ƙaunana, ba ka sha'anina, to ni ma ba na sha'aninka. Amma za mu yi abu na musulunci, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Amma harkar ka har ƙabari ba ni ba kai. Sai ka huta. To amma wasu ba sa ganewa, kullum samari matasa, idan mutum bai tsaya ya yi wa kansa saiti ba, sai ka zo wallahi a sababa maka ciwo. Nace masa yanzu ka gan kana yaro ƙarami mai ƙaramin shekaru, a zo a sa maka ciwon zuciyar da idan Allah ya kaddara za ka shekara 80 a duniya, ka zo kai ta fama ya tsawon rayuwar ka mala akan ciwo za ka yi ta yi. Kullum kana asibiti har shekara 80 ɗin nan. Allah ya gyara mana halinmu. Kada mu nemi taimakon wani ba Allah ba, a cikin abin da Allah ne kadai zai iya yi. Allah shi ke ba da mulki, Allah shi ke ba da sarauta, Allah shi ke ba da arziki, Allah shi ke ba da kaza. Waɗanda suke neman arziki suke ganin sai sun tallafa, sun haɗa da taimakon wani ba Allah ba, to asara ne. Daga baya abin yakan zamanto mutum bala'i a rayuwarsa. Allah baya son shirka. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Babu qaulillahi ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla alhurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Har zuwa fadin Allah ta'ala azabun alim. Yace haddathana al-Humaydi qala haddathana Sufyan qala haddathana Amru qala sami'tu Mujahidan qala sami'tu Ibn Abbas yaqulu kana fi bani Isra'il al-qisasu ولم تكن فيه مدية فقال الله تعالى لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فالعفو أن يقبل الدية في العمد فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. قتل بعد قبول الدية. ما لك يا الله ينا فدا يكون لك إيماني Allah ya rubuta muku ya wajabta muku kisasi fil qatla mana duk wanda ya kashe wani to za a yi ramuwa dabi'ar rayuwa da Allah ya wajabta duk wanda ya kashe wani to sai an kashe shi kai idan ma ba a yi maka hukuncin anan ba to a kiyama za a yi maka hukunci mummuna wanda gwanda a yi maka hukuncin anan duniya yazo a hadisi akwai matar da ta shiga wutar jahannama annabi yake ba da labari wutar jahannama saboda ta kashe mage mage kulya duk rayuwarta gabaki daya dakhalatin nar fil hirati to wannan fa dabba kenan to kar kai mamakin kar kai mamakin wai dan ka kashe wani abu ba mutum ba ka kashe shi a banza ko dabbobi da kake gani ko wanda ake ci ko wanda ba a ci ba a so ka kashe wani abu shi yasa annabi ya bada izinin me za a kashe a cikin dabbobi yace maciji za a iya kashe maciji kare mai cizo za a iya kashe shi kunama za a iya kashe ta kaza za a iya kashewa ya ware dabbobin da za a duk wanda yake dabbobi ne mu'jiya masu cutarwa kamar zaki kamar kura zai iya kashe dan adam to wannan dan gudun kada yayi barna za a iya kashe shi amma haka kullum mutum yana tafiya a mota sai ya je bugi akuya ya kashe ta ba ruwan sa hankalinsa a kwance yana kwance to Allah zai iya kama ka a tambaye ka me yasa kashe ta ko haka kullum ka samu muzuru bai maka komai ba ko mage ka samu ta guba ka kashe ta haka kawai ni ai bana son ta wallahi bana son ta ka kashe wani ya dauki mage ya sa ta a buhu ya daure ta kurin ya batta kwana da kwanaki ta gama buge-bugenta ya za ta yi har ta mutu baya jin yayi komai so ya kamata mutum ya kiyaye ka duba fa ta maciji duba kaga maciji yana cizo amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kun gansu a cikin gidajenku to kar ku yi gaggawar kashe su ku nemi izinin su ku yi musu wa'azi ku fadakar da su dan wasun ba macizan bane aljanu ne ita wannan mata da ta shiga wuta saboda mage da yazo a cikin hadisi daure magen ta yi ta ki ta bata ruwan sha ta ki ta bata abinci yunwa i kashe ta Allah ya ce yar wuta ce to ko dabba ce mutum yake kiwon dabba ya batta da yunwa sai Allah ya tambaye shi kaga dai ragonka ne tinkiyarka ne bujiminka ne tunda naka ne kuma yana buƙatar ya ci ya sha ko ka sake shi je nema ko kuma ka nemo masa abin da zai ci ya sha wani annabi daga cikin annabawa cinnaka ɗaya ta cije shi cinnaka ɗaya sai je ya samu gidan cinnaku gabaki ɗaya ya bunka musu wuta gidan tururuwa gidan cinnaka ramun su gaba ɗaya wuta ya sa musu sai Allah ya ce da shi ina ma da kwaya ɗayan da ta kashe ka da kwaya ɗayan da ta cije ka ita ka kashe me sauran suka yi maka wannan annabin Allah halla namlatun wahida dukkansu da Allah ya halice su akwai manufar da Allah ya halice su kaga dai mai cutarwa ne haka kawai kaga cinnaka ko kaga tururuwa ko kaga ba taimaka komai ba
ba ta wurin ta wuce, in ta cije ka in ka kashe ta ba kai laifi ba, amma tana wucewanta ba ta taba ka ba ta taba kayanka ba sai ka kashe ta. Akwai hisabi akai. Sai dai kuma dabbobin farauta wanda kuma shari'a ta halatta a farauce su, wannan ba laifi bane. Dan mutum ya kashe dan ya ci, ba wai kurin ya shiga daji ya ta harba bindiga yana kashe dabbobi na mun daji ba, shi ma wannan bai halatta ba. Amma dan farauta wannan ba laifi, mutum zai iya ci. Kun fahimci wannan? To shi yasa Allah ya ce to ballantana dan adam kuma karam kallah, ballantana mutum ka kashe mutum. Wato ba musiba irin Allah ya cire maka tausayi da jin ƙai a ranka, kaga wai ka raba mutum da rayuwarsa ba wani abu bane ba. Babu musibar da ta wuce wannan wallahi. Duk wanda ka kashe shi wato kana cikin tashin hankali wallahi. Zubar da jinin ɗan adam wato ba abu ne wanda yake ƙarami ba. La yutasahalu fi, ba a yin tasahuli, ba a yin sakaci a kai. Shi ne Allah ya ce an wajabta muku kutiba alaikum din furiza alaikum kenan. Idan kisa ne na zalunci da gangan, yanzu shi ne ayat take nufi kisan ganganci, kisan wasa, ba kisan kuskure ba. Zai iya yiwuwa kisan kuskure, wannan ba shi ake nufi ba. A'a, wataƙila bai sani ba, ya mare shi sai ya mutu. A lokacin da ya mare shi, bai mare shi da niyyar ya mutu ba, ya kashe shi ba. To wannan ya zama qatlul khata. Ina fatan kana fahimta. Ko ya buge shi da wani abun da a al'ada baya kisa, to sai ya mutu. To wannan ba a cewa da shi qatlul amdi, kisan ganganci. A'a, sai dai a ce qatlul khata, sai a biya diya. Sai an biya diya. Kamar yanzu misali, ya yi maka laifi sai ka ɗauki takalmi, ni za ka yi wa kaza, ka jefe shi da takalmin nan, kana jifansa da takalmi sai ka jefe shi a kansa. Wayyo Allah, kaina sai faɗi, yana faɗuwa sai ya mutu. Ka yi kisan kai. Amma wannan alƙalibi zai ce ka yi kisan kan na ganganci ba, don galiban takalmi ba zai iya kisa ba. Amma mutumin da ya ɗauki rodi ya zabga wani a kansa sai ya kashe shi, wannan kisan kuskure ne? Ganganci ne. Mutumin da ya tunkari mutum da mota, wallahi ni ban yi niyyar kashe shi ba, kurin sai ya yi kansa da mota ya buge shi, aina yi niyyar karya mai kafa ne kawai, sai ya mutu. Sai aka je gurin alƙali, wallahi ni kawai dai ban yi niyyar kashe shi ba, ƙarya kake yi, kisan ganganci ne. Dan mota tana iya kisa, kana da garanti in ka buge shi abin da ya buge shi iya kafarsa za ta tsaya? To bambancin kisan kuskure da kisan ganganci shine dangane da amfani da kayan kisan. Akan duba a gani, alkali zai duba shin wannan abin da kai amfani da shi wajen bani sunan shi wajen kisa din yana kisa. Sannan abu na biyu, da niyyar ka kashe shin ne kai. Akwai abin da wato zai iya yiwuwa yana kisa din, amma kuma ba kai niyyar ka kashe shi ba. Misali, wani lokaci da ya gabata akwai wani kes da muka yi ta yi, aka bugo min waya daga wata jiha, wata mata ce ta haɗa maganin ɓera a gida, bom na ɓera. Sai ta haɗa shi da niyyar ɓeraye sun dame su a gida. Ta tafi aiki, yaya aka yi, ya aka yi mai gidanta ya dawo, ruwa ne a shi ta sa shi, ko maganin ɓera ne irin na ruwan nan, wallahi sai ya je ya haɗa da shi kurin ya je ya sha wannan ruwa. Saboda ta yi amfani da kofin da baya tsammanin za a sa wa ɓera maganin da zai kashe shi. Shi kuma Allah da iko bai ware wannan ruwa ya zubar da shi ya wanke ba shine ake cewa duk lokacin da kaga ruwa zaka yi amfani da shi ba kai ka ajiye shi ba ba kai ka zuba shi ba to kaka yadda kai amfani da shi dan ba mamaki wani abu ko ya shiga ko an saka wani abu komai yana iya faruwa wala mutumin nan da ya dauki ruwan nan ya sha har ma yi alwala kurin sai ya kama amai sai kakaji sai kaza kaza kamar za a kira ta mai gidanki ba lafiya me ya faru sai ce ai kaza kaza sai ta ce wallahi maganin bera ne sai ya fadi ya mutu tana gani ya mutu aka yi ta rikici yan uwansa suka ce ba su yadda ba wallahi ta kashe musu dan uwa wallahi sai an kashe ta wallahi sai an je kaza wallahi tana kuka tana wallahi wallahi ban yi niyyar kashe shi ba dan me zan kashe shi dan me zan kashe shi to kaga wannan ta kashe shi da abinda kuma zai iya yiwa daman yayi kisa haka ne maganin fiya-fiya ko bom zai yi kisa amma ta kashe shi ne da niyyar da kashe shi kuskure ne to ya zama qatlul khata kisa ne na me na kuskure sai a mata hukuncin kisa na kuskure ba wai za a je a kashe ta saboda ta kashe mijinta ba kun fahimci wannan wata mata ma ta yi waɗanta haka ta haɗa maganin bera yara irin yara ba abin nan ka san yaro sai hakuri ya je ɗiba ya sha wata ta zuba kananzir kofi ne da ake shan ruwa duba sakaci irin da matan mu malam kofi ne da ake shan ruwa yara suna ganin wannan kofin na shan ruwa ne da haka yaro ya zo kitchen ɗinta yana neman ruwan da zai sha ita kuma tana can tana harkokinta yaro ya ɗauki wannan kofin ashe kananzir ta zuba a ciki Allah da ikonsa ishi ruwa yake ji kai ƙanshin kananzir ko warin kananzir kawai ya kaba ya ta sha yaro ya zo ya mutu ka ganin ta yi kisan kai amma kisa ne na me na kuskure sai dai ya kamata alkali ya ladabtar da ita dan akwai ganganci a ciki yanzu ya kamata a ce kofin da ake shan ruwa a ɗauka ana zuba kananzir mari shu idan kai kana da hankali yaro ƙarami yana da hankali in an ce ɗauko kofi a zuba maka nono ko a zuba maka kunu zai ɗauko wannan kofin ba ruwansa cewa kofin kananzir ne ta zo ta je wani dutsen guga tana guga a falo kawai ta tafi harkarta tana da yaro mai rarrafe dutse ya yi zafi ya zafi yaro ya zo tunda yana kallo ya rumbubi dutse ya kone kurmusu ya mutu sai ta zo tana ta kuka wallahi kuskure ne akwai ganganci akwai ganganci yanzu ana sa maganin bera a jikin biredi ana sa maganin bera a jikin tumatir ana sa maganin bera a jikin nama ana sa maganin bera a jikin kifi matanmu saboda ƙarancin lissafi sai su kawo wannan maganin beran sai su siyo kifi sai su barbada kawai sai su watsa a ƙarƙashin kujera a falo a ɗaki hanyar banɗaki da za ka za kuma akwai yaro ƙarami mai rarrafe mara wayo ya ga kifi bai zai ɗauka shi ba yaya za a yi hankalinsa ya ba shi cewa wannan kifin maganin beran ne ko ya ga biredi bai zai ɗauka shi ba in ya ɗauka shi mutuwa zai to duk waɗannan abubuwan wato akwai buƙatar mutum ya zama yana orientin matan shi a gida kuma kurum ya haramta wa kansa ma kawo wannan magani duk wanda ya san yana da mata ba ta da kimtsi to kare kawo dan za ta iya maka barna fiye da yanda kake tsammani saboda ba ta da kimtsi amma mai kimtsi wanda ta san me take yi to ba za ta sa inda yaranta suke wannan ba yanzu akwai yaro za ka komai ya gani sai ya sa a baki takalmi ya sa a baki takalmi fa in ya ga ɓararren lemu ya sa a baki in ya ga biredi ya sa a baki in ya ga guntun ƙashi ya sa a baki haka yaro yake ɗabi'arsa ba za ka iya raba shi da wannan ba to sai mace sai ta zo ta zuba wannan maganin ɓera ko maganin gafiya sai yaro ya zo ya ɗauka ci ya mutu ta kashe shi tabbas kin yi kisan kai to sai dai ba za a ce qatlul amd ne kai tsaye ba wataƙila a iya cewa shubuhul amd ko wani abu makamancin wannan to almuhim abin da nake so in ce ‘yan uwana duk abin da ya shafi salwantar da rai na ɗan adam to bai kamata mu yi sakaci mu yi wasa da shi ba ya hau mota ba ta da birki ya ce ba komai zai yi maleji ya ɗebe ta da gudu ya zo gari kasuwa ce ana tsallaka hanya ya kasa riƙe ta wannan ai kaga ganganci ne ya shiga kasuwa yayi birki da mutane ya karkashe mutane sai yazo ya ce wallahi kuskure ne idan mun ba birki ya dauki motar haya ya cika mutane bai da taya ya san bai da taya wai yana so wannan passenger in ya kai su kudin da ya samu shine zai je wancan garin ya canja taya yana cikin tsakiyar gudu ya da kira mi taya ta fashi mota ta yi ta tumbling tana birgima ta kashe mutum bakwai a ciki wannan kisan kuskure ne ganganci ne wannan to duk wannan abubuwan suna faruwa akan kalla ya gaji yana jin bacci amma ya samu passenger ya sauke passenger ya samu wasu passenger za su tafi gari kaza da ya zauna bari ya dade bin hanya aka masa lodi ya bagaji me kun yaje kwanta ya hakura ya bar wani yayi saboda neman kudi aka loda masa ya dade mutane ya fara tafiya yana cikin tsakiyar gudu bacci ya dauke shi ya shiga daji ya je halakar da mutane ganganci ne wannan mu da yake ba abun ka'ida mu kawai in mutun ya mutu kawai ya riga ya mutu kawai sai a ce Allah ne ya kaddara haka ake ana yi likitoci suna kashe mutane da gangan da sakaci da rashin kulawa direbobi suna kashe mutane da gangan jami'an tsaro suna kashe mutane a hanya da gangan abubuwa suna ta faruwa so duk wanda ya zama sababin halaka wani yasa wani ya bar duniya wallahi ya shirya ba za ka iya biyan jini ba amma ba za ka iya biyan jini ba kuma diyar yanzu ba ma biyan ta ake ba to Allah ya ce duk wanda ya kashe da a kashe shi al-hurr bil hurr wal 'abd bil 'abd bawa da bawa har ƙarshe Allah ya ce duk wanda ya wannan to yana da wato azaba mai radadi wannan ayar malaman malikiya da shafi'iya sun kafa hujja da ita da Allah ya ce al-hurr bil hurr wal 'abd bil 'abd cewa la yuqtalu al-hurr bil 'abd ba a kashe wato da in ya kashe bawa kun gane tunda Allah ya ce in da ya kashe da a kashe shi da idan bawa ya kashe bawa a kashe shi to idan da ya kashe bawa fa saboda da shi yake da cikakkiyar daraja bawa yana da rabin darajar da darajar sa 100 bawa darajar sa 50 ya darajar ta 100 baiwa darajar ta 50 to sai da sai ya kashe bawa ko ya kashe baiwa to tunda an ce kisasi ne ramuwa ne ya zama kankan daidai wa daida to ai kaga an samu bambancin daraja Imam Malik da Imam Shafi'i suka ce ba a kashe da dan ya kashe wato bawa shine kuma ake cewa ba a kashe musulmi akan ya kashe kafiri sai dai in ta wani yanayi daban akwai maganganun malamai da yawa suka ce saboda bambancin daraja wancan yana daraja a'la wannan yana daraja adna amma Imam al-Baydawi yake cewa yace babu wani dalili da Imam Shafi'i da Imam Malik rahimahumullah da za su ce idan da ya kashe bawa ba za a kashe su ba a cikin kashe shi ba yace la dalalata fiha ala annahu la yuqtalu al-hurr bil 'abd wal dhakar bil unsa akwai wata matsala kuma cewa shin za a kashe namiji in ya kashe mace ko ba za a kashe ba ko suna faɗan haka Imam al-Baydawi yace a'a ai namiji ɗani mace ma ya ce so maganar cewa in namiji ya kashe mace ba za a kashe shi ba wannan kuskure ne ba daidai ba ne za a kashe shi duk wanda ya kashe mace za a ainihin wato kashe shi ko da a ce wataƙila darajar namiji ɗin sama yake da mace amma a wajen Allah dukkansu bayin Allah ne kuma ibada su iri ɗaya ce a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wannan ijtihadi ne waɗannan malamai kuma ya zo a cikin hadisi ɗin la yuqtalu al-hurr bi'abd kamar yadda Imam Daraqutni ya ruwaito shi kuma Imam Abu Hanifa ya ce gaba ɗaya wannan maganar da kuke wannan ayar ma gaba ɗaya an shafe ta al-hurr bil-hurr wal 'abd bil 'abd yace ayatul baqara inji imamu abu hanifa mansuha an shafe hukuncin ta yace duk wanda ya kashe wani kai a kashe shi ko bawa ne ko waye saboda Allah yace annafsu bin nafs rai da rai inji abu hanifa Allah yace rai da rai yace wannan rai kuma ran bawa ɗaya ne ran dama ɗaya ne ran mace ɗaya ne iri ɗaya ne kuma da ran namiji ga hadisin almuslimuna tatakafa'u dima'uhum jinin su kai ɗaya ne wannan shine ra'ayin imam abu hanifa duk suna yi ne dan a kare ran wato dan adam wasu malaman suka ce wannan ra'ayin na abu hanifa cewa wannan aya an shafe ta wato ba daidai bane shi ma akwai ta cewa akai ana bada labari ne annafsu bin nafsin ana bada labari ne akan abin da ya faru a cikin at-taura ba hukunci ne ake cewa ayi ba hukunci shine da da bawa da bawa inji malaman su labari ne ake bayarwa su dan me Abu Hanifa zai dauke shi a matsayin hujja so wannan magana da yake cikin at-taura ba za ta shafe al-Qur'ani ba Imam Al-Hasan Al-Basri cikin tabi'ai yace la yuktalu ar-rajulu bil mar'a li hadhihi al-aya da wannan aya za a yi aiki da ita ba za a kashe mutum in ya kashe mace ba kamar yadda na faɗa amma jumhurun malamai majority na malamai na musulunci sun saba masa ba zai yi ba mazhaban al-a'immatul arba'a malaman nan guda hudu gabaki ɗaya su sun tafi akan cewa in dai mutum namiji ya kashe mace yuktalu zakaru bil unsa haka ita ma mace idan ta kashe namiji yuktalu mar'a bil zakari bil ijma da ijma'in malamai so abinda aka nakaito a cikin littafin al-kashaf cewa ai Imam Shafi'i da Imam Malik sun faɗa cewa ba a kashe namiji in ya kashe mace to wannan la yu'malu bihi ba za a yi aiki da shi ba dan ya saba wa abinda aka haikaito cewa jumhurin malamai sun tafi akai sai ya ce ufiya fa man ufiya kalmar ufiya ana nufin taraka ya kawo hadisin al-humaidi riwayar abdullahi ibn abbas Allah ya masa rahama yace kana fi bani isra'ila al-qisas a cikin banu isra'ila akwai hukunci na kisasi in an ce kisasi shine in mutum yayi ai masa ramuwa su suna da kisas fil qatla amma walam takun fihi muddiyatu addiyatu ba da Hausa ne ake cewa diya amma da Larabci diya ne an gane diya sai an biya diya diya da tashdid wannan a Hausa ne amma a Larabci addiyatu ne diyatu babu wannan tashdid akan ya din tayyib akwai kisasi a tattare da su amma su ba su san hukuncin diya ba a banu Isra'ila ada walam takun fihi muddiya to shine Allah ya ce كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء واتباع بالمعروف وند أكي مي أقوى دنغني لتن أنثى تو يبهكين سا تهنيا مي سوكي أبن دا أكي نفي وند أكي أقوى نا ديا دن دن أنا إيه يحفي وعي أنا إيه يحفي وعي يا أحمد duba mana kalandar nan nawa ne diya yanzu kudin diya kalandar lokacin sallah da ka kuke kira mana sallah kenan na'am miliyan nawa to diyar mutum jama'a ku ji alisafi na wannan shekarar mutum daya in ka kashe shi a shari'a in zaka biya diya ya kai naira miliyan 61 duk dan adam daya in Allah ya jarabe ka da dan tsohon babur ɗinka ka je ka buge kafar wani tsoho ya mutu to in za a maka hukuncin shari'a zaka biya naira miliyan
60
ato
miliyan
63,125 miliyan 63,125 wannan rai ɗaya kenan in baka biya ta anan baka biya a kiyama inda a ciri kudin miliyan 60 da wani abu a cikin ladanka ai zaka ji jiki yayi to mu anan mu kasar mu nan kawai in mutun yake san kai da mun ma ba a biya ma ko gwamnati ba za ta ce ka biya ba ba wani alƙali zai ce ka biya tunda ba hukuncin Allah suke ba amma duk sauran kasashen nan da kake ji ana abin nan kasar musulunci haka Saudiya, Kuwait, abin nan Sudan, Misra, waɗannan dai kasashen da suke ƙoƙarin tatbiq su fa in ka kashe fa sai ka biya diyan nan wallahi duk wanda ya kuskure ya je a mota ya buge wani ya kashe shi in aka je alƙali daman abinda za a fara yi zaka biya diya bayan hukunci kuma to sai ka ga mutum yana yawo a kasuwa yana kuka yana cewa jama'a na yi kisan kai ina neman a taimake ni da sadaka zan biya diya duk danginsa sai an tattaro su daman ita harkar diya haka take mutum ba shi kadai zai biya diya ba za a nemi taimakon danginsa waɗanda suna da alaƙar jini tattare da shi shari'a ta ce sai kowa ya ji jiki a cikinsu ya bada wani abu dan nan gaba kowa ya yi waɗansa tarbiyya a kan kashe mutane idan ku ba kai ba sai a zo a kashe ka a madina an taɓa yin wani hukunci wani bawan Allah ya je kashe wani aka je aka yi hukunci a mahkama cewa za a kashe ka ko ka biya diya ya buga iyayensa da 'yan uwansa gaba ɗaya talakawa ne to anan kuma alƙali ba yi da hakkin ya saryar da kuɗin diyar alƙali bai isa ya ce an yafe ba su waye za su yafe auliya'ul maktul waliyai dangi ƴan uwan wanda aka kashe in an kashe muku ƴan uwa mutum kuke haɗuwa ku yi kun yafe ko ku yafe ba mutum ɗaya baya zuwa ya ce mun yafe kamar wani yayansa ya zo ya ce ba komai na yafe sai an haɗu ƴan uwa gabaki ɗaya an yi ittifaki cewa an yafe ko ba a yafe ba wallahi mallan dangin mamacin nan da aka kashe suka ce ai wallahi sai an biya su diyan nan ko a kashe shi aka jira aka ba da shekara aka ƙara shekara aka ƙara shekaru mutum fa bai samu kuɗi ba gwamnati ko ba ruwanta don a yi maganin zubar da jini aka sa lokaci gwamna ya sa hannu kawai a je a kashe shi kawai a nan kusa da harami akwai wani fili in za a yi ƙisas ɗin haka ake dama sai ga mutane an yi fakin a fili a zo da takwabi mai sare kan a mota aka kawo shi motar jami'an tsaro ya fito da takwabi dogon takwabi ba za ka iya gani ba sai ka iya faduwa ai ya fito da takwabi kawai sai aka kunna ayoyi da suke magana wannan annafsu bin nafs wal ainu bil an wal antu bil alf wal kaza ayoyin da suke magana akan masu kisan kai mabarnata ne suna kaza ya riƙe a lasfika ya ce saboda waɗannan ayoyi da abin da Allah ya faɗa za mu zartar maka da hukuncin kisa yau za mu sare wuyanka aka ɗan ba da 'yan mintuna aka ce to ko danginsa za su nemi afuwa a wajen dangin mamaci su ku suna nan suna tsaye iyayen wanda aka kashe ɗin suna jira ko a ba su kuɗin diya ko a kashe mutumin nan kar ka manta mu musulmi ne mai sallah ne ai aka zo suna roƙonsu suna kuka dan Allah ku yi haƙuri dan Allah ku yafe mana suka ce a bada kuɗin diya ko a kashe shi wallahi sai an kashe shi tunda ya kashe mana dan uwa haka kurin wallahi sai an kashe shi kuka sharkaf dangin mamacin nan shi ma yana ta kuka an ɗaure mai ido an kafe shi ya haka aka bada lokaci kawai ana duba agogo ba su yafe ba suka juya kawai sai ya daga takobin nan kyar duka ɗaya masa sai ga kan nan a ƙasa kawai jini fa sai likitoci aka zo aka kama aka nannade aka yi kaza aka ce khalas an gama sai kabari suka ce alhamdulillah bukatar sa ta biya to malam wannan abu inda a ce ana yin sa duk wanda ya kashe wani a kashe shi wallahi sai an samu raguwar kisan kan nan da ake to wannan shine islam kar ka ji wani abu wannan shine adalcin shi me yasa yaje kashe shi amma saboda ba ma hukunci yanzu akan waya fa kana tafiya wannan waya fa a lungu fa kana tafiya wani kawai zai ganka ya ce kai ba da wayan nan in ka ce ba za ka bayar ba wallahi sai ya dauki wuka ya caka maka ya kashe ka kuma ya dauke wayar ya je sai da ita 3,500 kai ya sulmuntar maka rayuwa haka za a zo a yi ta ƙarya a dauke shi a kai shi wani kurkuku a kai shi wani kotu a yi ta ƙaryar banza kurin a sako shi a titin nan sai a kashe ka wallahi akan waya wayar da bata wuce 30,000 kaza ba sai mutum ya kashe ka rikici za ku zo musu jayayya sau nawa ana musu ana jayayya kawai wani zai fasa gindin kwalbar coca-cola ya cika ɗan uwansa a ciki ya kashe shi inda ana hukuncin kisa ne yanzu wani za a zo a yi lissafi da shi za a ba shi 200,000 ya je samu mutum mai gida da iyalinsa yana kwance da shi da iyalinsa yayansa ya bunka musu fetur ya kunna ashana hankalinsa a kwance har yau yaron nan yana nan ba a kashe shi ba su kuma turawa duk inda suka ji bari ku ji rashin adalci na turawa yahudawa tsinannu Allah ya mana maganinsu idan kai kisan kai su ba za su bi kadin me yasa ka kashe wancan ba hakkinsa ba ina fatan kana fahimta to idan kuma aka kama ka za a kashe ka saboda ka kashe wani to lokacin yan human rights za su shigo duk wanda yanzu ana nema a mai hukuncin kisa sai ka ji yan human rights suna raka shi kotu wai human right what is human right right din aka nan kallawo na rayayye ne banda matacce a wajen su ba za ka taba jin yan human right suna nan suna yaki cewa wai dole saboda wani ya kashe wani sai an kashe wannan ba su karewa za su yi kar a kashe wannan to wannan shi yasa aka bude mutane kofa suke ta kisan kai yanzu in wani baya yinka wallahi malam sai yasa ai tarakubinka akwai mutanen da sana'a su ma kisan kai ne wallahi in kana neman a kashe wani kawai da ka bi hanyoyi waya kawai za ka yi musu suna duk an ana kamawa ai suna bayani yan sanda duk sun sani kuma wallahi tallahi da sunan nakin su duk an san su wane haya kila ne wane haya kila ne wane haya kila ne idan aka samu an yi ta'addanci an yi kisan kai in aka rutsa su ana tambayan su security suna tambayan suna faɗan sunan mutanen kuma an san su sana'a su ce duk wanda yake so a kashe masa wani ya je kawai a yi ciniki da shi a bada abin da zai bayar ciniki ake iya darajar mutum iya tsadarsa kawai suna da yara wani yaro ne aka kama shi ya ce kawai zuwa ake su waɗanda suke ogogin za su ɗauke ka a mota su kai ka gidansa a tinted glass a kai ka a nuna a ce ga gidan shi nan a baka duk lissafi a ce ƙarfe kaza yake fita ƙarfe kaza yake dawowa daman za su iya sai sun karanta ka watanni ko satuttuka in a gidanka ake so a kashe ka in kuma a kasuwarka ake so a kashe ka ba su fiye yi cikin mutane ba in kuma a wata hanya za a make ka in kuma ka yi tafiya ne duka dai gashi nan kuma suna da hanyoyi da dama ko a je a kashe ka a gida ko a nemi yadda kake a zuba maka wani abu a kashe ka ko kuma a bi ka a hanya ka yi tafiya a maka mummunan ubatakin kamar hadari ne a sha gabanka ka ta dungurawa ka mutu duk suna da wannan hanyoyin sun fi bila adadin karatu suke akan wannan kashe mutane su je su yi a ba su kuɗi su sa kuɗi a aljihunsu su yi tafiyarsu saboda ba musulunci to wannan shi ne abinda muke ta faɗa muna maimaitawa ciwon a ce shugaban musulmi ba zai yi promoting good ideas na musulunci ba alƙalli a rage ɓarnar su sun zauna lafiya yanzu ba nan gaya ba kaga yan saudiya wallahi da wahala ka ji wani ya kashe wani saboda in ka kashe wani in Allah ya sa sai sun kashe ka wallahi ya za ga galibin sojojinsu da 'yan sandansu ko bindiga ba ragansu a hannunsu ba, za ga sun ci a kwalliya sun yi waye amma ba bindiga a hannunsu, ɗaiɗai ku ne ake masu bindiga su ma akan wani abu daban na musamman, ba ragansu da bindiga da ba, saboda rai yana da muhimmanci a wajensu. Za ka zo tsallaka hanya, mutum zai ga gudu, suna da gudu a mota, amma wallahi da sun ga mutum wallahi malam tsayawa suke, saboda ka buge shi ka sha mamaki, kai ba ma kisa ba ko kariya mai kafa kai dab, ai za ka sha wahala, ai za ka sha wahala. So dan Allah mu yi kokari, Allah kalli mu rage wa kanmu fitina ta hanyar dabbaka abin da Allah ya ce mai, duk wanda ya san in ya je kashe wani za a kashe shi. To za ka yi mamaki, yanzu karatunmu na next week sati mai zuwa za mu zo mu karanta, da mutanen Kano gabaki ɗaya za su haɗa baki su kashe mutum ɗaya a ƙa'idar shari'ar musulunci, duk sai an kashe su gabaki ɗaya. Sayyidina Umar ne ya faɗa, ya ce wallahi law tamala ahlu sana'a, da mutanen garin sana'a za su haɗu su haɗa kai gabaki ɗayansu su kashe mun mutum ɗaya, wallahi ya ce duk sai na kashe su gaba ɗaya. Haka annabi ya ce, dan me? Dan a kare darajar ran mutum. Idan mutum uku hudu suka san in sun kashe ɗaya za a kashe su duka, ba za su haɗa kai su kashe shi ba. Inda an bar hukuncin cewa in mutum ɗaya ya kashe mutum ɗaya shi za a kashe, to za a iya zuwa haɗa baki sai su biyar su kashe shi. To a ƙa'idar shari'a ko tari kai wajen taimakon kisan wani sai an kashe ka. Yanzu misalin za a kashe wani, ka san kashe shi za a yi, kai kawai tambayanka aka ina gidansa sai ka ce ga gidansa nan, ko tambayanka aka yaushe yake fita sai ka ce ƙarfe kaza. Idan aka zo bincike aka tarar da kai, kai ma sai ka tafi lahira. Irin waɗannan bayanai su ne ya kamata alƙalai da masu hukunci alƙali su sani, a rinƙa yi wa mutane bayani lokaci bayan lokaci. Amma yanzu ran ɗan adam malam bai zama komai ba, ina gaya maka wallahi tallahi in an yi wasa ko wato ka kashe wa mutum ragonsa ko karensa, wallahi tallahi sai ka fi shan wahala ma akan ka kashe mutum, sai ka kashe mutum billahi al'azimu, ba za ka kwana a police station ba. Allah kisan kai, wallahi in ka ga ka kwana a police station wato baka da gata ne kuran, to ya bara sai su kashe mutane ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, shine malamin yake cewa yatba bil ma'ruf wa yu'addi bi ihsan, zai bi hakkinsa wato ta hanya sananniya. Lokacin da aka ce zaka bi hakkinka ka karbo, ana nufin waliyul maqtul kenan, an kashe maka dan uwanka zaka bi kudinka ka karba na diyya a wajen wani, to kai haƙuri ka bi hanya sananniya, karka yi wulakanci, karka tozarta wanda zai biya ka saboda kana bin sa haƙƙi, shine yatba bil ma'ruf. Shi kuma mai bayarwa wa yu'addi bil ihsan bi ihsanin, zai bayar da kyautatawa, ma'ana al ma'fu anhu kenan, zai bayar bi ihsanin ba tare da ya tauye ba ni sunan shi haƙƙin da ake bin sa ba ko yayi mu matsala. Yace zalika takfifu min rabbikum rahma, wannan tausasawa ne, sauƙaƙawa ne daga ubangijinku da jin kai. Mimma kutiba ala man kana qablakum, akan abin da aka rubuta akan wanda wato suka kasance kafin ku. Diya din sauki ne. Yanzu misalin mutanen attaura, masu attaura kawai in ka kashe a kashe ne, wai me babin sauƙi? A musulunci sai aka samar da substitute na kisan kan, in ba a kashe ka ba to ka biya kuɗi. Amma a taura shari'ar annabi Musa kurin ba maganar diya, in ka kashe kashe ka za a yi. To amma yanzu mu a musulunci idan mutum ya kisa ɗin akwai me? Akwai diya. Idan ba ka so a kashe ka to biya kuɗi, idan babu kuɗi kuma to za ka tafi lahira. To wannan sauƙaƙawan cewa kana da zaɓin ko a kashe ka ko ka biya kuɗi, takfifun min rabbikum wa rahmani, sauƙaƙawa ne daga ubangijinku da tausayi. Allah ya ce ku al'umma annabi a sauƙaƙa muku. To yanzu ba a biya, kai neman yafiyar ma ba a yi. Wannan wa yake gaya mu, yace ɗansa wani ya buge masa ya kashe masa shi, irin wannan kuma rikisan gangancin wasa kurin ya kashe masa dan uwa wallahi da aka zo wai an zo irin wai gaisuwa duba shi din nan sai dauko 3,500 sai bashi ce ga alaji ga wannan ka dan rage zafi 3,500 da tije ne yace yanzu saboda muna rayuwa ta kafirci ba abin shari'ar Allah saboda wulakanci ka kashe mun dana ka bani 3,500 wai ya zo irin gaishe shi din nan ne ya dauki 3,500 kuma ko ya karbi kudin ko ba zai karba abin da zai faru maganan ma alƙalai ma su yi maganan ko wani dan sanda ya ce wai ina maganan hakkin diya ba sa ma maganar ta ba sa yi shi yasa rai din ya zama mai arha mutum zai zo ya saki mota a cikin mutane yara sun zo ya buge su ya kashe aje a kai su abin ne kawai da an zo an yi turanci an yi kaza kaza shi motar ma billahi alazim ko kisan kai kai yanzu a kasan nan motar ka sai kaga dama za ta kwana a police station motar da ta kashe mutum wanda ka'ida da lauyoyi suke fada in dai mutum ya kisan kai to abin hawan nan sai an rike shi ya kwana alal akalli 24 hours amma yanzu ina su da kansu za su rako motar ta ka su kawo maka ita har gida saboda ka bayar muna cikin damuwa wallahi Allah ya ce fa mani ita da ba da zalika fa lau azabun alim duk wanda ya ta'addanci ya wuce gona da iri bayan wannan mana bayan an yi afwa kamar bayan an ce a biya diya ko an ce a biya diya an biya diyan kuma sai je kashe wancan mutumin to wannan yana da azaba ko mai radari ai zai iya yiwa an yi negotiating cewa eh ba za a kashe wannan mutumin ba tunda kaza ya biya kuɗi to sai wani haushi ya kama shi shi kawai kudin ma bai gamsar da shi ba i'tada ba da zalika bayan sun karbi kudin diya kuma ya je kashe wanda ibada diyar to wannan kuma Allah ya ce yana da azaba mai radadi kuma shi ma ya cancanta a kashe shi qatala ba'da qabuli diyati Imam Bukhari ya ce ai abin da ake nufi yayi kisan kai bayan ya karbi diya abin da muka faɗa ne dai Allah ka ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya rangwanta mana والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك